أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أقول والله دي ساتي هذا مؤى وانا مسلاتي قلادينتي أبير من كدوى جهر جيقاوة وانا مريتي ناء الهميس شاتك وصدوة رمضان a shekara ta 1445 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 28 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiya. Muna roƙon Allah madaukaki ya sa mana albarka a wannan lokuta namu da suke da saurin wucewa. Allah ya sa mu cikin waɗanda za su amfana da wannan wata mai albarka ta ɓangaren samun gafarar zunubai da kankare su da kuma aikata aikin kirki wanda Allah zai lullube mana miyagun ayyukanmu sakamakonsa. A tambayoyi kafin tambayar guda ɗaya ce jiya a cikin bayanin da nake na hadithin istikhara na tuntuban harshe na ambaci hadithin Ibn Mas'ud ko da kuma ne maganar tahiya, zancen tahiya ne ya kwashe ni. Hadithin Jabir ibn Abdullah da yake ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su addu'ar istikhara kas surati min al-Qur'an, kamar sura irin yadda yake karantar da su sura daga al-Qur'ani. Hadithin yana Bukhari ko dan uwa Ma'ruf Muntari ya rubuto dazu yake fadakar da mu, Allah ya saka masa da alheri. Wannan kuma tambaya wani bawan Allah ya ce malam Allah ya tabbatar da alheri a dukkanin rayuwarka baki daya, amin, tare da kai da dukkan yan uwa. Yace tambaya ta ita ce mutum ne ya saki matarsa saki na uku sai ta taho gida ta tabbatar wa mahaifanta cewa ya ambata da kansa cewa ya sake ta, amma da aka tambaye shi sai ya ce shi cewa ya yi idan ta fita da ɗansu to ya sake ta, sai ta fita ba tare da ɗan ba. To malam anan maganar wa za a yi amfani da ita, maganar matar ko maganar mijin? Sannan ita matar ko da ta koma gidansa, idan da maganarsa za a yi amfani gaskiya ba za ta saki jiki da shi ba. To nan kai mai rubutun kai ne ita ne ko kai ne shi ko? To a saboda idan da maganarsa za a yi amfani gaskiya ba za ta saki jiki da shi ba kamar yadda ya bayyana gare ta. Ina jin dai ko ita ce mai tambaya. To Allah sa albarka. Na farko na sha ambata mana a nan wurin cewa matsaloli da suke da alaka da saki, musamman idan akwai saɓani tsakanin ƙaulin miji da ƙaulin mata, to yanke shi a fatawa kuskure. Yawwa, tashi za su yi su biyu su je gaban alƙali ko malami ya zaunar da su ya ji maganganun daga bakinsu kowa yana nan. An fahimta? Yawwa, za ka nima ba zan ce komai ba, je ku samu alƙali. Ana fahimta? Yawwa, ko a samu wanda ya san ilimin abun sai su zo su zauna a ji bakinsa, kai mai kace a ranar a wannan hali yake ciki, ita kuma lokacin da ta fita ɗin a wannan yanayi ta fita. Wancan sharaɗin ma tukuna kamar yadda ta suranta ita, from all indications wannan maganar ta ce. Ko ba haka ba? Yawwa, to shin kamar yadda ta faɗa zancen yake ko ko akwai saɓani? Sai an tantance an tabbatar da mai wane ya faɗa, mai wance ta faɗa, ya wane ya fahimta, ya wance ta fahimta, sai a yi abin da za a yi. Allah sa an fahimta. Duk irin makamantan irin wannan da Allah a daina ma rubutowa, ni dai ba zan amsa. An fahimta? Yawwa, a je wurin wanda za a zauna da shi, ga wane ga wane, don lamarin na shari'a ne. Zan ba ku don tarbiyyar, ni ma a matsayin tarbiyya ce na ɗauka. Yawwa, ba haka kawai ganin dama ba. Na sha gaya mana manyan malamai za a tambaye su a live program a talabijin a kan abin da ya shafi saki. Manyan malaman da muke ji da su, musamman dai malamanmu na Saudi Arabia, manyan malaman sunna da muka sani, sai malami ya ce maka wannan tambayar a kai ta gaban hay'atul kibarul ulama ko a sake rubuta ta a kai darul ifta'i. Suna da darul ifta nan, aikinsu suna nan a zaune malaman su Sheikh Salih Fauzan, su Al-Gudayyan, suna nan a zaune aikinsu tun safe har a tashi daga 7:30 har zuwa 2:00 shi ne lokacin aiki dama a Saudiya. Ka zigo ka same su ka yi fatawa ka fita, shi ke nan aikinsu da albashinsu. Na'am? Ba a haram ba. Yawwa, a haram ma akwai abin nan kabina, kabina wani lokacin haji ne aka yi wannan. Lokacin haji akan yi ɗan kutun ɗaki ƙarami haka, sai su zo su zauna suna jiran a zo a tambaye su akan haji. Yawwa, to abin da nake nufi, wannan zuwan da na yi umara yau bai kai wata ba ke ko wata ɗaya, na kai wa malami na Sheikh Salih Suhaimi, na kai masa ziyara a ofishinsa. A yanzu shi ne da Allah saura, a yanzu a Madina shi ne sunan lakabin aikinsa mufawwadul ifta, wanda aka fawwala wa yayi ifta'i, an halatta masa an bashi dama ya zama mai ifta. Ina tuna tun ina masters muna zaman aiki tare da shi, zai ce Sheikh Bin Baz ya ba shi dama in da matsala tsakanin ma'aurata a rika zuwa gunsa. A gunsa na fara jin wani, to daga baya kuma bayan rasuwar Sheikh Bin Baz ma bayan wani lokaci officially aka naɗa shi da wannan matsayi. so da naje masa ziyara wannan karan da ni da Professor Abdulrazak Alaro mun je mu gaishe shi to muna zaune sai wani ya bugo waya sai ya karanto tambaya akarmakallahu kaza da kaza da kaza da kaza akan saki sai da ya gama sai ya ce saki nawa ne sai ya ce magana saki uku ne shine malami ya ce to duk abin da ya shafi saki in ya kai uku to darul ifta ne suke amsawa ba shi ba shi din fa da aka bawa damar fatawar a gabana aka yi wannan sai ce don haka ku je ku sake tahririn tambayar ta ku ku rubuta ta ku faɗi duk abin da aka kuma ku tashi dukan ku ku biyu ku tafi darul ifta ku kai takardar kuma a sa muku rana ku zauna a zauna da ku in dai saki ya kai uku to a can ake fatawa ba nan guri na ba to kun ga shi fa da aka ba shi damar fatawar kenan in sakin ya kai uku ba shi a ciki sai dai a tafi can headquarter fatawa to na kan faɗi wannan labarin ba dan wani abu ba sai dai in tarbiyya magana tarbiyya ni in tarbiyyantu ɗan uwana ɗaliban ilimi a ɗauki tarbiyya ba kowanne abu za ka ce a ka'isa kawai saboda ka karanta wani littafi na'am je kama ka yi bincike a kan mas'ala to yana daga cikin abin da ke taimakawa kuma alhamdulillah mun gan shi a gun malamanmu mas'alar tawabu'u ga malamai kar ka ɗora wa kanka komai ka sani ba a isa a yi ko ma gyara ba ko kuma kai ka gane shakundum wannan masu cewa shakundum nan su ji tsoron Allah su daina gaya wa mutane ba daidai ba ne sannan kuma idan ka rubuta ko ba hasi ka riƙa miƙa wa 'yan uwanka ɗaliban ilimi ko da ba ka ganin sun fi ka yauwa ko da ba ka ganin sun fi ka ka fi su to amma ka miƙa musu su riƙa karantawa in suka karanta idan ka rubuta bahasi kuma sai ka zo kana karanta domin muraja'a kai gyara to abin da ke zuciyarka kake karantawa haka da wahala ka ga kuskure da yawa amma in ka ba wani da ido yake karantawa haka shi yanzu nan zai sai idansa ya bashi labari sai akai kwakwalwa ce translating ko to a lokacin kuma sai ka ga yana ta ganin abubuwan da kai ne ba za ka gansu haka yana daga cikin abin da yake da kyau ɗaliban ilimi mu riƙa yi ka rubuta bahasi mai ƙawa ɗan uwanka kuma a ciki an same ka da kuskure ko gyaran kaza ka yi farin ciki ka karɓa kai ma ka ga ɗan uwanka kai masa saboda da haka ake samu mai takamuli haka ake cika domin addinin ake so ya tsira ko kai ma kuma ka tsira a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu kaga malami irin Sheikh Salih Suhaimi a matsayinsa ya ce saki uku in saki uku ne ni ban san yana hakan ba ina ɗauka tunda dai shi ne mufawwidul ifta ba dan a gabana aka yi ban wani ya gaya min sai ce ni a sani na da shi ban san haka ba sai ce in dai sakin ya kai uku to ku rubuta takardar ku tafi darul ifta a can za a yi muku so dan haka waɗannan abubuwan ga Allah abin nan shi mai wannan rubutun tattara in shi ne ko waliyin a kan matar da mijin da matar su je su samu wanda za su zauna su ji a ko ya ji matsalar da take a tsakaninsu da fatan kuma Allah ya sa a warware ta cikin alheri shi kuskure a harkar saki babban mummunan tasirinsa shi ne aure ya zama tabbatacce sai in ba a yi nazari mai kyau ba sai a gutsire shi ko aure ya zama ya ɓaci sai a yi kuskure sai a tabbatar da shi a ci gaba da zaman da bai halatta ba an gane kun ga ashe abun yana buƙatar zurfin bincike shi ya sa kai mai fatawa ko wanda aka zo wa fatawa kamar da za ka ji wasu suna halatta karatu fa yake shi ba wani ba ɗalibin ilimi ba ne yana ɗan dai zama a gun karatu sai ya bugo mun shi aka rama kalla wata tambaya aka yi mun amma ni ma na ce bari in yi tambaya shi ma wai ya kai matsayin a yi masa tambaya wallahi ai ma tambayar nan ba wani abun dadi bane, yawa ba abun dadi bane, yana daga cikin babban abin da yawa da baka mai da hankali a kansa. In mai tambaya yayi ma tambaya, ina jin na shaga muku anan, in mai tambaya yayi tambaya, farkon abin da zaka tuno kai din ka kubuta abun Allah, ba kai ka saman masa mafita ba. Kar ka zama kawai duk wanda yazo ka saukaka masa, eh kai da Allah je ka ba komai, je kai abun ka. Wannan yana da hadari. Yawwa, tun ya shirya ran da Allah zai tambaye shi. Duk abin da ya halatta Allah zai tambaye shi. Ina dalilin halattawa? Duk abin da ya haramta za a tambaye shi, ina dalilin haramtawa? In mutum ba shi da dalili kuma, kaga ya jefa kansa. Ya halaka mutane kuma shi ma ya halaka. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa Allah baya dauke ilimi intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibadi kun walakin yantazi'uhu biqabdi al ulama? Yawa, Allah baya zare ilimi daga zukatan mutane a ce wani malami ne jiya ko da zunnan an sace ilimin ya koma jahili. Kun taba ji yan fashi da makami da bindiga su zo sai su zare ilimin mutum a ce an dauke. Allah ba haka yake ba, haka kawai ka waye gari ka koma jahili. Amma Allah yana samar da jahilai ne sakamakon mutuwar malamai. In malamai suna mutuwa, to sai ya zama ba wanda Allah ya bari sai jahili. Ai masa fatawa, ya bayar da fatawan nan ba tare da ilimi ba, ya halaka kuma ya halakar da mutane. Wannan hadisi ne ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yana Bukhari. Don haka waɗannan abubuwa ƴan uwa musulmi mu daina gaggawar shiga kansu. Me zan ba ku shawara, duk wanda yayi maka tambaya akan saki ga kotun alƙali nan, kuma su alƙalan nan alhamdulillah mu da muke zaune a arewacin Najeriya dai shari'ar kotun nan ana yin ta, kuma akwai alƙalan da kana kyautata zato suna da kafa'a. Yawwa, wani ko da ta bangaren ilimin kana ganin baikinsa ko wani abu za ka samu yana da experience na wannan aikin ya dade, kuma ya san littafan da zai koma ya tuntuba ko malamai na sama da shi da zai tuntuba. Ka koyi kuma tuntubar na sama da kai din, ka kuma koyi tuntubar ma abokanka, ka koyi tuntubar dalibanka. Duk baka fadi ba waɗanda suke ɗalibanka, eh mai ka sani akan kaza, ai ko akwai matsala kaza dalla ya take, ka san abin da yake shine daidai, ka faɗa wa mutane daidai, ka tsira su tsira, to shine babban abu. An gane abu? Yawwa, Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ƙara mana ilimi da fahimta da kuma tarbiyya da kuma ƙasƙantar da kai da kuma neman yardarsa. Allah ya samu dace. يقول الله تبارك وتعالى الله ملوكي هنا فدي سورة النساء آية 97 و 98 و 99 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. للي ودن ملائكو سكي كربر لا يكنسو. A nan Allah maɗauki ya dangana karɓar rai zuwa ga mala’iku, a wani wurin Allah ya dangana karɓar rai zuwa ga kansa. Ko Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, a wani wurin kuma Allah ya dangana abun zuwa ga manzanni, manzannin kuma yana nufin mala’iku. Thumma tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Yawwa, wani wurin kuma a dangana zuwa ga malakul mauti. To in an hace mala’iku da kuma rusuluna, dama abu ɗaya ne, manzannin ake nufi na daga cikin mala’iku. kuma abinda malami suka ambata na jam'i tsakanin wannan ba sabani bane na tufka da warwara. Allah madaukaki a matsayin shine mai bada izini a karbi rayuka, to koda ba shi ya mubashara ba aiko mala'ika yayye wannan, to tunda da umarnin sa ne dangana masa cewa shi ya dauki ran mutum, wannan ba sabawa abu bane. In sarki ya bada umarni ko a fadar sarakuna a mutane, sarki ya ce a je ai kaza, wanda ya je kaza din ya zartar da umarnin sarki, ai da izinin sarkin ya yi ko, sai a ce ai sarki wane ne ya sa doka, ko da ba shi ya fita ya tsora abin a kan mutane da kansa ba ko. Yawwa, sannan kuma mala'iku da aka ce aka suka zo da sigar jam'i, wani wurin kuma malakul mauti, yawwa malakul mauti alladhi wukila bikum, yawwa to shi kuma abinda za a fahimta a nan shine shi mala'ikan mutuwa yana da a'wan masu taimaka masa, don haka in ya zo shine zai karbi ran, sannan kuma waɗannan taya shi za su yi wajen karbar ran, wajen tafiya da shi, da taya shi su tashi sama, sun yi sama da shi ko su yi ƙasa. An fahimci wannan? Yawa, don haka in an faɗi shi kaɗai a matsayinsa na shugabansu, in an faɗi jam'i da shi da su sun taimaka masa. In ka fahimci Alƙur'ani a kan haka, ba za ka ce a cikin Alƙur'ani akwai tufka da warwara, nan an ce Allah, nan kuma an ce mala'iku, jam'i nan kuma an ce malakul mauti. A kun gane wannan? Yawa, to waɗanda suke karɓar rai at-tawaffi, in an ce at-tawaffi shine a karɓi rai. Yawwa, mun san lafazin mutuwa a Hausa ko fi'ili ne lazimi ba muta'addi ba, mutuwa masdari ko sunan ita mutuwa ko, sannan faruwar mutuwa aukuwarta a cikin mutane wane ya mutu, amma za a ce wane ya matar da wane, galibi a cewa ake ya kashe. An fahimci wannan ko? Yawwa, to at-tawaffi mala'iku su yi wafati ga wane, shine ma'anar sa karɓi ransa sai ya mutu, ana kiransa at-tawaffi, kasancewar idan mutuwa ta zo ana cikawa mutum duk abin da aka rubuta masa dangane da ajali, dangane da taufiya ne. Asalin kalmar daga taufiya, taufiya shine cikawa, kamar alwafa'i, kayi alkawari ka cika ko. Yawwa, to shi bawa yayin da zai mutu, dama can a lokacin busa ransa ya zo a hadithin Ibn Mas'ud, mun sani ko, a hadithin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ko. Yawwa, to a ƙarshen hadithin ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa lalle ɗayanku ana abin nan kai lokacin da mala'iku ko mala'ika thumma yursalu ilayhi al-malaku ko wa yu'maru bi arba'i kalimati bi katbi rizqihi ko wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id, waɗannan abubuwa guda hudu. Ai kun ga lokacin da zai shigo duniya za a bosa masa rai, ake determining din su, ake yanke hukunci a kansu a littafin mala'iku. An riga an gama hukuncin a lauhil mahfuz, amma lokacin da za a aiko mala'ika za a yanke wannan, shi zai faɗa cewa ga abin da zai ce, zai magana akan arziki, wane zai samu kaza, zai samu kaza, zai ci kaza, zai ci kaza ko, zai za kuma a rubuta, za a umarce shi dangane da ajali, zai rubuta ajalinsa shekara kaza da wata kaza da kwana kaza awa kaza, numfashinsa adadinsa kaza, dangane da ajali kenan. A faɗi kuma irin aikinsa, aikin mutanen kirki, aikin mutanen manza, sannan a faɗi sakamakonsa a lahira, ina ne makoma, shaqiyyi ne dan wuta ko kuma sa'idun mai farin ciki dan aljanna. To waɗannan abubuwan da aka rubuta, in mutuwa ta zo za a yi wafa'insu, za a cika su yadda aka yi alkawari, ajali sai ya ƙare, abinci an gama cinsa. An fahimci abin? Aiki an rufe littafi, ana fahimta, sai mene? Arziki ko? Na faɗi arziki.
wani ne yawa wa binan shaqiyun wa sa'idun yanzu za a sani to wannan tawfiya din a tika masa wannan shi yasa ake kiran mutuwa mene wafai wafati an gani to innal ladina tawaffahumul malaikatu lalle waɗannan waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu zalimi anfusihim ay halata kaunihim zalimi anfusihim alhali suna masu zaluntar kansu susuwa ba mala'ikun ba don mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun haka ba a dangana musu ma'asiya ballantana a ce sun zalunci kansu su wa suka zalunci kansu su waɗanda ake zare musu rai yawwa don haka innal ladina tawaffahumul mala'ikatu ha'ula'il mutawaffun halata kaunihim zalimi anfusihim a halin da suke cikin wato zaluntar halin zaluntar kansu qalu ay qalatil mala'ikatu mala'iku suna cewa ma'ana mala'iku za su ce malamai suna cewa wannan jumla din jumla ce itiradiyya in ka ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusahum fa ulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira to ka faɗi mene farkon zancen da jawabinsa to abinda ya zo a tsakani jumla ce itiradiyya da za a ba mu labarin me yake auku a tsakanin mala'iku da su waɗannan mutane lokacin da za a ɗauki ransu an fahimci abin yawwa qalu sai su ce da su fima kuntum ala ayi halin antum ma'ana a wani hali ku kuke a cikin wacce jama'a kuke ku ina kuka yi belonging to kuna tare da muminai ne ko ku kuna tare da mushrikai shine ma'ana wannan tambayar fima kuntum ai fi ayi shay'in antum ko ala ayyati halin antum a wannan yanayi kuke ciki su mala'ikun ne suke tambayar su ko wannan ya isa abin tashin hankali lokacin da za a karɓi ran mutum shi yasa lokacin karɓar rai malamai ko a littafan fiqhu suka ambata idan za a zare ran mutum in mutum ya fara nuna alamar numfashi ya zo ƙarshe ya fara naz'a dacin mutuwa ya fara zuwa to ana so kada kowa ya tsaya a kansa sai masoyansa wanda suka fi kowa kusa da shi duk wanda ake tsoron in ya ga wani abu ko ya ji wani abu zai je ya faɗa a cikin gari to ya fita saboda lokacin ne mala'ikun suke zuwa na mutuwa in suka zo kaga wanda za a yi ma irin wannan tambayar ta razanarwa da firgitarwa wannan fa ba tambayar kabari ba ce kafin a cire ran ne su waɗannan a wancan lokaci da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da hijira ta wajaba akan duk mutumin Makka ya koma Madina a lokacin aka saukar da wannan aya to a wannan lokaci tambayar da za a yi mutum ai dole ya rude to idan mutum mala'ikun suka zo suna tambayoyi kuma ya faɗi wani abu ko ya firgice ya riƙa bagam-bagam saboda firgici sai kaga an je an ce ai ana tsoron ma mutuwar ba ta kirki ba to wannan ba lalle bane an gane yawwa abubuwa da zaka gani na zahiri ba lalle su nuna hakikanin halin da mutum da ya zo mutuwa yake ciki ba eh wani firgicin ne iya wannan ta tsaya amma abinda zai biyo baya a cikin rahmar Allah yake to kar a je a faɗi cewa ai an ganshi yana kaza yana ta buga kofa lokacin da zai mutu kila zunubi yake ta tunowa ba lalle bane abubuwan zahiri daban hukuncin Allah daban na'am akwai alamomi akwai qara'in a cikin bayanin malamai dangane da abin da ya shafi alamomin husnul khatima suna ambata wasu abubuwa wasu sun zo daga hadisai ingantattu wasu kuma talammusat ne na malamai ma'ana neman hikima da sauransu da bayanin alamomi na mutuwa da sauransu don haka dai abin da yake ya taba shi ne ke determining ina mutum za shi hukuncin Allah kuma ba ma saninsa yawa tunda mutum yana musulmi ko me yayi lokacin mutuwa to mu lullube kar mu tona asiri kar mu je mu yada a gari a lullube shi a yi masa sallah a nema masa gafara wala Allah sallar da za ku yi masa ku tsaya akan su a kansa kuna adadi mai yawa sai Allah ya gafarta masa abinda kuka ga ya firgita saboda shi ko Allah ya gafarta mana kuma Allah ya sa mu husnul khatima qalu sai su waɗanda za a yi wa tambayar sai su ce kunna mustad'afina fil ardi ashe kaga sun fahimci tambayar fima kuntum sun fahimci cewa zancen hijira ake musu me yasa ba ku yi hijira ba an gane yawa har sun fahimci ta me sai suka ce ga uzurin mu mu an raunanan da mu ne a bayan ƙasa dan Allah masu wayoyin nan taimaka mana ko muna roƙo a sa su a yanayin silent ko a rufe an kusa fita insha Allah qalu kunna mustad'afina fil ardi mu an raunanar da mu muna cikin waɗanda aka raunanar da su ma'ana suke da rauni a ƙasa suna da rauni tsabar talauci ba dama su fita ko bayi ne su ko makamantan irin waɗannan abubuwa ko rashin lafiya da makamantansu sun yi raunin da ba za su iya fita su yi hijira ba qalu wannan fa uzurin su ne su suke faɗi qalu sai mala'ikun suka ce kun ga nan siyakin maganar shi zai karantar da kai waye ce kaza waye ce kaza amma qalu kawai aka faɗa har guda uku ko innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu ba sai qalatil mala'ika ba ko fima kuntum qalu to nan kuma kaga ba mala'ikun bane amsar da aka ba wa mala'ikun ne su waye kenan suka faɗa su masu da'awar mustad'afin yawa qalu ta uku ita kuma ta waye ta mala'ikun ne suke ba su amsa an fahimta qalu mala'ikun suka ce da su alam takun ardullahi wasi'atan shin kasar Allah ba ta zama mai fadi ba ma'ana wannan tambaya ce ta tadriri kamar a ce musu ne kai kasar Allah fa mai fadi ce fatuhajiru fiha shi ma ma'ana kamar a tambaye su ne me yasa ba za ku yi hijira ba yawa kasar Allah mai fadi ce me zai hana ku yi hijira tunda kasar Allah tana da fadi to wannan ya kawo tattaunawar malamai dangane da hukuncin hijira malamai sun yi rubuce-rubuce kan hukuncin hijira da bayanin cewa tana zama wajibi daga cikin dalilan wajibcinta wannan aya tana ciki Allah maɗaukaki ya faɗi wannan tunda har an allaka abin wanda bai yi ba an ce sakamakonsa wutar jahannama kuma mun sani duk saɓani na shari'a ko in ce a saɓo da mutum ya yi wa Allah in an haɗa shi da wani wa'idi to kabira ne min kaba'irud dhunubi ko babban laifi ne yawwa wannan ayar tana cikin dalilan wannan akwai hadisai akwai kuma kafin nan akwai ayar a suratul ankabut ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a malamai sun kafa hujja fa'budun fa iyaya fa'budun ni kadai ku bauta mini ma'ana kenan ku yi hijira inda za ku bauta wa Allah malamai suka ce kun ga wannan ayoyi suna nuna duk inda mutum ba zai iya samun damar ya bauta wa Allah ba to ya bar wurin ya koma inda zai bauta wa Allah har zuwa wannan zamani malamai suna fadar kuma hijira dama ba dauke ta akai ba har tashin alkiyama gwargwadon zarafin da mutum ke ciki kuma shin za ta kasance ne bi hasabi duwal da sunayen ƙasa cewa ya bar ƙasa kaza ya koma ƙasa kaza zance mafi ƙarfi shine duk inda mutum yake in zai iya addini to yayi addini in ba zai iya addini ba to ya bar wannan wuri ya koma inda zai iya addini an fahimci wannan abu yawa inda zai fi masa sauki wani lokaci sai ka samu a ƙasar musulmi ne amma shi ba zai samu ikon yayi addinin ba ana fahimta ana samu wasu wuraren da akan hana yin abubuwan addinin ma in a irin wannan yanayi ne to kaga inda mutum ya samu sai yayi don haka babu tsin da ya shi ne inda kake da damar da zaka yi addinin ka ba kuma da tare da ka tayar musu hankali ba yawwa ka samu kai addinin ka lafiya lau shin akwai sharadin samun damar da'awa zuwa gare shi wannan shi kuma wani sharadi ne da ba eh ba lalle bane domin kun ga waɗannan mustad'afun ai akwai wanda suke da uzuri gashi ne wanda Allah yake zai faɗa innal mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wanda yake alhamdulillah wanda yake yahdikum Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake la yastati'u hilatan ba zai iya wata dabara ba ai kaga an yafe masa baya cikin abin nan fa'ula'ika ma'wahum jahannamu wa sa'at basira ashe kenan wanda ba shi da hila ai kaga dama ba a zancen zai iya yin wa'azi shi din da ya samu damar da zai yi nasa addini zai yi sallah zai azumi zai tarbiyantar da ƴaƴansa to yanzu mun shiga wani yanayi da wasu suna samun kansu a cikin tsanani a ƙasashen yammacin duniya a yanzu inda wasu sukan ma gudu su je su ga suna da ƴanci yanzu sun fara tasowa da matsalar LGBTQ wannan abun nasu na tsiya da tarkace da kafirci na kokarin tilastawa mutane sai sun yi wannan bata hatta kai yanzu mutum musulmi kamar yadda ya auku a wata ƙasa idan aka ji yana koya wa ɗansa ƙur'ani a gida ko tarbiyya ya hana shi a koya masa wannan abun nasu na LGBTQ a primary fa ba secondary ba ballantana ba jami'a ba akwai wanda aka je aka kama shi saboda an ce yana tarbiyyar ɗansa yana sanya wasu aka tuhume shi da yana koya masa kyamar al'umma da adawa da ita kuma wannan duk wasu hanyoyi ne shi ma na tunzura musulmi su tashi su bar musu ƙasa amma alhamdulillah za ka iya cewa a ƙasashen turai dai a korar musulunci an makara tsakani da Allah an makara yadda suke musulunta adadi mai yawa kuma masu musuluntar masu hankali ba masu kwaɗayin abin duniya ba wanda za a bashi wani abu ya bar addininsa a waɗanda bincike ne ya sa suka gano addini suna nan suna karɓar musulunci professors malaman jami'a daban-daban a mataki daban-daban da malaman addinai su kansu na kirista manyan fada-fada pastors suna ta musulunta a yanzu so ana tsammanin future nan gaba ƙasashen turai za su zama wurare ne kawai na musulunci shi yasa wasu daga cikinsu duk suka fara tsorata kuma musamman wannan matakin da suka ɗauka na LGBTQ ɗin da sauransu sun halatta wa kansu namiji ya auri namiji mace ta auri mace kaga ba zancen a haihu da haka kullum manya ƙara tsufa suke babu wasu sabon haihuwa population ɗinsu yana raguwa musulmi kuma suna haihuwa an fahimci abin? To kaga ashe nan gaba lalle musulmi ne za su yi ko da ba kai zancen overpowering ba ko wani abu alal aƙalla dai influence ɗinsu da tasirinsu zai zama yana da yawa to Allah ya sa mu dace mu kuma a nan mu daure mu kyautata musulunci don Allah ta hanyar ilimi mu ba abin da ya dame mu a nan musulunci irin namu irin jahilci tsakani da Allah abin da muke tsammani akwai shi a cikin Najeriya akwai ilimi tsakani da Allah abin bai kai yadda ake tsammani yawa musamman in an kalli yadda ake tasarrufi ilimi kamata yayi tahzibin halin mutum da harshensa haka ne? Yawwa da hankalinsa to amma ana mu yanzu a nan kasar ana jin karatun ba irin jin duk duniya ba masu jin wa'azi irin namu amma mun fi kowa fauda da wahala ka samu kasar da ba tsari ba doka ba mutunta juna wasu kasashen wallahi har mamakin mu suke yi tsakani da Allah, wasu suna faɗa, suna bugu waya suna faɗa, sai wai me yake faruwa ne a Najeriya, me yake faruwa? Rashin tarbiyya, yara ƙanana su riƙa zagin manyan mutane, me ya jawo waɗannan irin abubuwa? Haka kawai ban yi abu yadda kake so ba, kawai sai ka zage ni, ina ruwanka da ni, ai ba ai ko ka zuwa gurina ba, babu magana sai ta hujja. Zan yi abu yadda na fahimta ta wannan gefe, kai ma ka yi zaka yadda ka fahimta, mu haɗu a hujja, kuma haka ba, ku kwantar da hankali mu zama reasonable mutane masu alhabar kwakwalwa mai kyau da iya da endurance ko da tolerance, mu riƙa haƙuri, mu riƙa kuma juriya in an saba mana. Ba mu da takobi ba, ba mu izini mu kashe wani dan mun saba da shi ba, babu. Baka da ikon kuma dan kana son wani malami ka fahimci hanyarsa shikenan, wanda ya saba wani malami shikenan, ya shiga uku ka bude masa wutar jahannama, baka da iko. Ayi hakuri da Allah. Abinda za ka yi shine an faɗi abin da ba daidai ba a fahimtar ka, to dan Allah ka dauko Qur'ani ka dora hannuna akan abin da nayi ba daidai ba. Ina ce kunga yanzu ba wani ne ya ji karatu mun kuskure kuma ya gyara, kuma ba gashi mun karba mun gyara ba, da haka kowa ya dauki irin wannan abu, hujja ita ce mahadar mu. Amma zagi da tuhuma wannan ba magani bane, dan Allah mu dauki tarbiya mai kyau, dan Allah. Ba ina magana ne akan wasu specific mutane ba, general magana nake. Yauwa, a kowanne bangare mu yi tarbiyar samari, a koyar da mutane. Na faɗi wannan wata ran a wata lecture da muka yi Maiduguri, masu koyar da aƙida, mu riƙa koyar da aƙida tare da tarbiyya ta yadda za mu mu'amala da wanda ya saba mana a wannan aƙida, ko shi ne zai sa mu zauna lafiya. Abu kaza hukuncinsa kaza, wanda ya aikata ya za ka yi da shi, kawai ka gaya masa tsakaninka da shi faɗin magana cewa abu kaza shi ne daidai, abu kaza ba daidai ba ne, shi ke nan. Amma zagin uwa da uba da tuhumar zuciya da tsinan nene wane ne, ai maganganu dai da za ka yi mamakin yadda in iyayen mutum sun koya masa tarbiyya, wallahi ba zai wannan abu ba, ba zai ba. To don Allah, ba maganar kawai ilimin haddace-haddace muke bukata ba a Najeriya, muna bukatar ilimi da tarbiyya. A je a zauna gaban malamai, a nutsu, a kwantar da hankali, kuma kamar da kullum nake faɗa, babu sharaɗin dole duk wata magana sai an ji muryarka ko sai ka yi rubutu a kai, ka rufe bakinka. Ita maganan nan in ka yi ta, to za a tambaye ka gobe kiyama, in ka yi shiru kuwa ka fita. Wallahi duk abin da ka ce a kan wani za a tambaye ka gobe kiyama, in bai yafe maka ba za ku haɗu, ka tuhume shi da kaza, ka tuhume shi da kaza, ya mutu ya bar duniya bai yafe maka ba, za ku zo ku tsaya. Kuma me za a yi? Alherin da kake so da nafilfilin da kai su za a ɗebo kuma a bashi, kana kallo. Saboda me? Ka zalunce shi. Daka karka yawa tawa kanka abubuwan zalunci, mazalim, kar su yawaita a kanka, ka yi haƙuri. Dan Allah dai malamai a zauna a tarbiyyantar da ɗalibai, Allah ya kyauta. Mu je, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira. To su waɗannan zalimi anfusihim din, waɗanda suka zalunci kawunansu suka ƙi hijira, to a sakamakonsu ko makomarsu ita ce wutar jahannama, sannan kuma wasa'at masira tir da ita ta munana a matsayin makoma da za a koma gare ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u at-taubatu wa la tanqati'u at-taubatu hatta taqlu ash-shamsu min maghribiha, cewa hijira ba za ta yanke ba sai tuba ya yanke, tuba kuma ba zai yanke ba har sai rana ta fito daga mafadarta. Yawwa, wannan hadisi Abu Dawud da An-Nasa'i suka ruwaito shi, kuma Malam Albani a Irwa'il Galil ya inganta shi. sannan akwai shi ma hadisin wannan ka Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud da Nasa'i akwai wani hadisin daban Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril mushrikin na barranta daga kowanne musulmi wanda yake yana zaune a tsakanin mushrikai to waɗannan ayoyi da hadisai in ka hada su suna nuna wajibcin yin hijira amma kuma kamar da na ambata gurgudan waccan ka'ida da muka ambata duk wanda yake da zai samu damar yin addini to zai iya zama shi yasa zaka samu aqalliya daga cikin aqalliyatin almuslima a cikin kasashen da kasashe ne na kafirai musamman in ya rasa inda zashi tunda yanzu zamani ne da duk inda zaka ce kai hijirar sai an yi visa ko sai ka samu invitation sai ka samu kaza da kaza sai ka dauki nauyin abubuwa da yawa wanda wani in yana da inda zai zauna kuma ba hana shi addinin da ai ba to yafi masa sauki Allah ya kyauta muna roƙon Allah ne ya taimaki musulmi ilin yadda renin da aka yi musu a duniya ya yawaita ko ina a zalunce su ku duba kasar India tunda ta shiga hannun yan zafin ra'ayi na addinin Hindu mushrikai ba abin da ba sa yi na kokarin korar musulmi har ana nan ma an fito da ana kokarin fito da wata doka da za ta alienating musulmi su zama ba yan kasa ba wannan matsala ce ba karama ba kuma ita ma hakan za a zo a yi ta ku ga kasar Burma ko Myanmar haka aka koro su tun ana zancen su ana nunuwa labarai mutanen Rohingya kaza da kaza duk yanzu kun manta da su haka ne yanzu ga me ake ciki a Palestine ga Palestine wannan koro su suna waje filin Allah a yashe yunwa ba abinci ba komai kuma ba su fasa azumi ba a irin wannan yanayi wannan duk yana cikin jarabawa da Allah ya jarabi musulmi a zamanin da muke ciki ku da kuka samu kanku a ƙasar da alal aqalla sallah biyar din nan zakai a masallaci ba mu duk da talauci yanzu fa su wani gurin yaki ake ana yakin amma da wutar lantarki ko ana yakin amma kaga abincin da wani zai ci yafi wanda wani zai ci kuma a wani gurin da mu anan ni da ba bana so in ce nan din ne la kyauta so abinda muke ciki na wahalhalu wallahi in ka kwatanta gara su da a shiga yaki in a wannan wahala kuma muka shiga yaki a kasan nan me zai faru wanda duk yake magana a kansa bai san shi ba haka mu roƙi Ubangiji Allah ya hana duk wani abu na tashin hankali waɗannan da suke bibiyar mutane suke sace wannan saboda kuɗi da sauransu Allah ya kawo mana ƙarshen abin da suke Allah sa kada mutane su firgita su fita daga hanya kuma ƙasa ta rikice a yi ƙoƙari a yi dabti a tsare dai mutane ƙoƙarin da masu tsaro suke a ci gaba da yi kuma muna roƙon Allah ya taimake su Allah ya taimake su Allah ya sa su tsaya tsaye su fi ƙarfin wannan abu Allah bar mana ƙasar nan ta zama cikin kwanciyar hankali to Allah ya kyauta Allah madauki sai illal mustad'afin sai waɗanda suke an raunanar da su minar rijali wan nisa'i da mazan su da matan su wal wildani da yara la yastati'una hilatan waɗanda ba za su iya wata dabara ba hila shine dabara ba wata dabara da za su yi ba ƙarfi la haula lahum wala quwwa ko haula din dama ita ce dabara la haula wala quwwata babu dabara babu ƙarfi illa billah sai ga Allah ba inda zani tana cikin lafuzza da Allah yake so yaji daga bakin bawa fadin la haula wala quwwata illa billah saboda ƙarshen tawakkali kenan ka sabule kanka ka fita daga kai tabarru'i ka barranta daga wata dabara sai ya Allah duk kokarin da zan yi nayi duk karfi na ya kare dabara ta babu ya Allah gashi na juye maka bukata ya Allah kai yanda zaka yi da ni ka fidda ni shi kuma Allah a matsayinsa na Ubangiji mai iko akan komai yana sanya jibawansa ya shiga irin wannan halin ya fada masa to a lokacin zai ji shine Allah tunda an je ko ina an rasa an dawo gunsa to sai ya biya ma bukata amma an karaba kafa ka zo gun Allah kuma ka koma ka dauko wata yar laya ka dauko wani dan guru shikenan sai Allah ya ce je ka ka je da wadancan din ku karata mu gani sai ga tashan azaba sai wallahi ku kiyayi raba kafa tauhidi ba a so ka raba kafa matsala ce Allah ka yadda da shi shi kadai ba zuwa gumboka ba wani malami da ya ce je ka a kintsa ka ba duk a kintsa muke insha Allah Allah shine mai kintsa kowa ya tsare shi ka rike azkar dinka ka zo a koya ka je gun malamai su koya maka azkarus sabahi wal masa kullun akai asuba maimakon daga sallama ka dauko waya zauna ka karanta azkarin ka da na safe da na yamma ka gani ka rika jin wani dadi a zuciyarka alaka tana kyautatuwa tsakaninka da Allah shedanu aljanu suna cewa in sun ga mutumin da ya karanta ayatul kursiyyu da safe tsoransa suke ba sa iya tinkarasa haka in wani ma ya je mai hasada maƙiyi ya harbo maka suna zuwa kawai su koma ka yi ayatul kursiyyu da safe akwai wani malami da zai iya baka kariya wannan ita ce bi hanyar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai ce la yaskabuna hilatan wala yahtaduna sabila ba wata hanya kuma da za su iya bi su kubuta ba wata hanya da za su ba shiriyar nan ba mana babu wata hanya da za ta zama musu mafita yawa shine la yahtaduna sabila ba su shiriyuwa zuwa ga wata hanya da za su fidda su fa ulaika to su waɗannan masu udhri asallahu an ya'fu anhum Allah zai musu afwa asa in dangane da Allah ne ba magana ce ta yiwu ba yawa in dai magana in an hada ta da sharadi to sharadin kawai ake jira za a samu insha Allah to Allah madaukaki zai musu afwa wa kana Allahu afuwan ghafura Allah kuma mai yawan afwa ne kuma mai yawan gafara ne muna roƙon Allah ya mana afwa Allah gafarta mana muna lokaci mu je na mun ji biyar to mu fara insha Allah daga cikin abin da malam Abdulrahman ibn Nasir ibn Sa'di yake ambatawa yace hadha alwa'id ash-shadid wannan narko mai tsanani liman taraka alhijrata ma qudratihi alaiha yana kan an yi shi ne dangane da wanda yake da ya bar hijira ya ki yin hijira ma qudratihi alaiha tare da ikon yin haka yana da damar yi hakan bai yi hijirar ba hatta mata har mutuwa ta zo masa fa innal mala'ikata alladhina yaqbiduna ruhahu to mala'ikun da zasu zo karbar ruhin sa yaki zuwa hijira yuwabbiqunahu suna zargin sa bi hadha at-tawbikh al-azim da wannan zargi da kuka ji anan mai girma alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha in abinda ba wajibi ba aka ga ba za a yi maka irin wannan tambayar akan sa ba yawa بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم سنة شيء مسو فيما كنتم كو إنا كوكا شكا أو أن هالين كوكي مي هالون كو أبن ذات المسكين أي على أي هال كنتم أو أن هالين كوكا كسن شيء بأي شيء تميزتم عن المشركين مي بمبن تاكد مشركين بل كثرتم سوادهم كن يويتا سكوي زمنكو أتكنسو كن يويتا أددنسو دمون أكتاشي لسا فاسو دكو أتكي kun yawaita su shine ma'ana bal kaffartum sawadahu wa rubbama zahartumuhum alal mu'minin tayuma kun taimaka musu akan mu'mine yawa tayuma kun taimaka musu akan mu'mine wa faratakumul khairul kathir alheri mai yawa na samun ladan jihadi da samun ganima duk ya kubce muku wal jihadu ma'a rasulihi kuma musamman a cikin jihadin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gata wallahi shine wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi eh ba kawai ganin ba eh sai ka ganishi kuma kana mai imani da shi kai yanzu ka suranta a ce kawai yayi sallah kai ne imamun sa ya ce wala balin ka ce amin ya zo ya zauna kuka zagaye shi kuna tambayoyi a ce kana cikin wannan mutane dan Allah waye kai ka gata kullun nan kana Allah za mu ga Annabi Muhammadu ga wasu can sun riga amma a cikin abokan kawai akwai wanda zai ke tsine waɗanta shi kuma gashi kazami duk kazantar duniya tana fuskar sa da rigar sa Allah ya sauke Allah ya tsare mu daga shiga haƙƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana zancen sahabban nan wasu sai kaga suna cewa wai shi addini ne na sahabbai ne ba maganar addini na sahabbai bane su ma bayin Allah ne yawa da sun kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirta da shi zaka ji ba da su ake ba yanzu na su Abu Lahab ai sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su yi imani da shi ba me ya sakamakon su zaka imanin nan shine farko to amma da irin abin da Allah ya faɗa na shaida a kansu ‘yan aljanna ne masu kaza masu kaza duk da kurakuran da suke aikata wanda Allah ya ce ya gafarta musu sun yi kaza sun gudu a yakin Uhudu sun yi kaza Allah ya ce wa laqad afa'ankum shikenan an rufe babu ko ba haka bane kuma yace ‘yan aljanna ne to kuma sai a samu wani sai ya zo yana faɗin kishiyar wannan maganar ta Allah a kansu ai kaga mai imani da alkur'ani dole ne ya tashi ya gaya masa ba haka ba ba haka ba an fahimci abu dalilin mai da hankali akan matsalar sahabbai kenan kuma sannan da ma ga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu wanda daidai mun riga mun sani yawa mu karasa yace wa fatakumul khairul kathiru wal jihadu ma'a rasulihi wal kaunu ma'al muslimin da kasancewa tare da musulmi wa mu'awanatuhum ala a'da'ihim ai ko mutuwa mutun zai yi mutu tare da musulmi yafi masa mala'ikun rahama su zo tambaya su zo kaza da kaza duk abin da za a yi dai a yi tare amma kana cikin musulmi ai kana cikin kafirai aka go ko azaba ta kabari da sauransu zaka shiga uku Allah ya tsare wa mu'awanatuhum ala a'da'ihim ku taimaka wa mu'minai akan maƙiyansu qalu ko lokacin yayi tintini na'am za ka karasa tsayi yace qalu kunna mustad'afina fil ardi za su ce ai mun kasance du'afa maqhurin mazlumin masu rauni ne mu an rinjaye mu an zalunce mu laysa lana qudratun 'ala al hijrati ba mu da iko akan yin hijira wa hum ghayru sadiqin ba masu gaskiya bane su a wannan fadin da suka ambata fi dalika li anna allah wabbahu domin ko allah ya zarge su da gaskiya suka faɗa ai allah ba zai zarge su ba an gane cewa ba su faɗi gaskiya bane saboda zargin da aka yi musu wata wa'adahum kuma ya faɗi sakamakon su ya musu narko wala yukallifu allah nafsan illa wus'aha allah baya dora mutum sai abin da zai iya haka duk inda ka ji wani abu allah ya ce ayi to sai da ya san zaka iya sannan ya dora maka ku riƙe wannan ka'ida ce an gane amma duk da haka an hada wannan abun da ikonka kana da iko ka yi ma'ana a cikinmu ana samun wanda yake da ikon full akwai wanda kuma akwai tawaya a jikinsa to ka yi gwargwadon abin da zaka iya in kuwa rashin lafiya ta zo ko makanta ta zo gurgunta ta zo ko makamancin wannan ba zaka iya waɗancan din ba to Allah ya sani sai ka shiga cikin waɗanda la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an yafu anhu Allah ya mana afwa yawa du'afa maqhurin mazlumin laysa lahum qudratun 'ala al-hijrati wa hum ghayru sadiqin fi dhalika li anna Allah wabbahum wa tawa'adahu wa la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha wastathna al-mustad'afin haqiqatan sai Allah ya toge waɗanda suke masu raunin ne haqiqatan ba masu da'awar cewa su masu rauni bane wali hadha qalat lahum al-mala'ikatu sai mu tsaya anan insha Allah Allah kai mu gobe sai mu dora a wannan wuri muna roƙon Allah madaukake ya ba mu iko akan aikata abinda ya umarce mu abinda yake ya hana mu kuma Allah ya taimake mu da ya ba mu karfin zuciyar da zamu nisance shi gaba daya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk